Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mursala Faruk sanye na ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 8 ga watan Janairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Manyan shugabannin majalisar dokokin Amurka sun amince da kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024. 'Yan takarar shugabancin kasar Indonesia sun gudanar da muhawara a karo na biyu a shirye-shiryen babban zaben kasar mai zuwa. A yammacin jiya Lahadi ne jami'ai a Pakistan suka haifar da cikas ga hawa yanar gizo da toshe kafar shafukan sadarwar zamani a kasar baki daya.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya badaƙalar karkata kuɗaɗen ma'aikatar jin ƙan jama'a zuwa wani asusun banki na ci gaba da janyo cece-kuce.
To ya kamata a sa dariya a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi, a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahira su fiye da kwadayin duniya, masu kishin ƙasa fiye da kishin kansu.
To sai dai gwamnatin ƙasar ta bakin ministan watsa labarai ta ce za a ɗauki tsauran mataki a kan lamarin.
Da EFCC ta ba da sanarwar cewa ta gayyaci ta sai sai bayani, kuma lalle za ta je sai wannan bayani, gwamnati ba za ta yarda da kowane irin almuhadana na maganan kuɗaɗen jama'a ba da aka ba da ko ai aiki ko kuma aka ajiye a gasashen.
To za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya wanda zai tattauna kan wata badaƙalar aure. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin mai karantawa Hauwa Sharif. A jiya Lahadi ne manyan shugabannin majalisar dokokin Amurka suka ce sun amince da kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 na dala tiriliyan 1.6 a wata yarjejeniya da ta tsayar da tsayuwar gwamnati ayyukan gwamnati na ɗan wani lokaci a wani lokaci a cikin watan da ake ciki, cewar kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson. Johnson, wanda ɗan jam'iyyar Republican ne, ya bayyana cikin wata wasiƙa da ya aike wa majalisar dokokin cewa gagarumin adadin ya hada da dala biliyan 886 da zai je ga bangaren tsaro, sai dala biliyan 704 na ayyukan da basu shafi tsaro ba. Tun a watan jiya ne dai kudirin kasafin kuɗin na tsaro ya samu rattaba hannun shugaba Joe Biden, inda kudirin ya zama doka bayan kare kudirin na yadda za a kashe kudaden akan tsaro. Wata sanarwa haɗin gwiwa da shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ɗan jam'iyyar Democrat Chuck Schumer da shugaban jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai Hakeem Jeffries suka fitar, ta ce kuɗaɗen da za a kashe na ɓangarorin da basu shafi tsaron ba za su kula ne da mahimman ɓangarori kamar na haƙƙoƙin tsofaffin ma'aikata da suka manyanta, sai sha'anin kiwon lafiya da tallafi akan abinci mai gina jiki daga kuɗaɗen da 'yan majalisar Republican suka nemi a daddatse. A jiya Lahadi ne 'yan takarar shugabancin kasar Indonesia suka gudanar da muhawara a karo na biyu kan batutuwan da suka shafi tsaro, siyasar shiyoyi da diplomasiyya. 'Yan takarar da ke burin ɗarewa kujerar shugabancin kasar da tafi kowace ƙasa yawan tsibirin yankunan ruwa a duniya a zaben da za a fafata a ranar 14 ga watan Fabrairu sun hada da ministan tsaro Prabowo Subianto da tsohon gwamnan tsakiyar Java Ganjar Pranowo, sai tsohon gwamnan Jakarta Enes Baswedan. Kusan mutanen ƙasar miliyan 205 ne suka cancanci kada ƙuri'a a zaben da zai samar da wanda zai gaji shugaba Joko Widodo bayan kammala wa'adin mulkin sa na shekaru 10. Subianto, wanda ke gaba-gaba a takarar, ya bayyana cewa idan aka zabe shi zai yi hubbasa wajen ganin dorewar kyakkyawar hulɗa da manyan ƙasashen duniya bisa tsarin hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar ta Indonesia, wanda bai amince da zabar ko kuma zama dan kore ga kowace ƙasa ba. A jiya Lahadi, 'yan sandan Isra'ila suka bude wuta kan wasu da aka zarga da afkawa da mota kan wani shingen binciken ababen hawa a yammacin kogin Jordan, tare da mummunan harbi na wata karamar yarinya Bafalastiniya da ke cikin wata mota da ke hannun riga da motar, cewar 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya. An dai harbe waɗanda ake zargin su biyu, yayin da wani matashin jami'in ɗan sanda ya samu ɗan rauni. Lamarin da ya faru a yammacin jiya Lahadi ya faru ne sa'o'i bayan kisan mutane 9 a tashin hankali a yankunan Yahudawa 'yan kamauri zauna da ke fama da ƙaruwar tashe-tashen hankula tun bayan ɓarkewar yakin da Isra'ila ta ƙaddamar a kan Hamas a ranar 7 ga watan Oktoban bara.
To nan ba da jimawa ba Hawwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan tun bayan bayyanar umarnin da ministar jin kan jama'a ta Najeriya Beta Edo ta baiwa babban akan tajiran na kasar kan tura wasu kudaden ma'aikatar har naira miliyan 585 zuwa asusun wani mutum masu fashin baki suka so mai kiraye-kirayen gwamnati da ta dauki mataki a yayin da ayyukan almundahanar kudaden gwamnati ke kara ta'azzara a kasar. A bangaren mata da kullum suke korafin rashin ba su dama a mukamman gwamnati suna ganin wannan halayya na ta ministar da mawar da ta gada na iya janyo musu bakin jini. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Wasu kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin ɗan ƙasa irin su Huriwa a ƙarƙashin shugabancin Emmanuel Onwubiko da Lifeguard a ƙarƙashin Akingunola Omoniyi suna ta sato kasa-kaki kan cewa ya kamata a sallami duk waɗanda wannan batu na cire kuɗi daga asusun ma'aikatar kula da agaji da walwalar jama'a da ministar ma'aikatar Beta Edo ta ba da umarnin a yi. Sannan shugaba Tinubu ya hanzarta tuɓa matan daga muƙamansu. Wannan yasa mata suka tofa albarkacin bakinsu suna cewa
sunana Hajiya Sarta Sa'a Musa DJ Mata Zalla ta Northwest. Game da maganganun da ake tayi na ba mata mukamai ana ta samun matsaloli a gwamnatance. Duk inda aka ce dan siyasa wanda ya san ciwon al'umma ya san damuwar al'umma. To babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullun a ce mata kaza. Matan nan a tsaurara bincike ba mu hana a yi bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka. Kawai dan rashin yawan muni shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu.
Ita ma yar gwagwarmayar ganin an bawa mata ƴanci Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta tsokaci cewa
to ni dai gaskiya fi sabilillahi kai mutum wurin shari'a in an zarge shi ko an zarge ta da cin kuɗin gwamnati in dai ba za a kai gaban shari'a a tabbatar a yi bincike a tabbatar a hukunta mutum in ba hukunci ba shikenan haka zamu ci tafiya karazube abubuwa duk sun dumburbule komai ya lalace saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu inda da gaske yake yi yana so ya yaki cin hanci da rashawa da almundahara da meto lokaci yayi da zai fara nuna aikin sa a yanzu ya fito kiri-kiri waɗannan mata da suke rike da wannan madafin iko da aka zarge su a tabbatar an kai su inda ya kamata a bincike su a tabbatar in sun yi waɗannan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin wannan zai taimaka wajen hana wasu da in sun hausu ma za su yi abin da waɗannan suka yi.
Wai menene shari'a ta tanadarwa wanda ya aikata irin wannan laifin tambayar kenan da nayi wa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar.
Sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya ya dora wajibci akan kowane jami'in gwamnati tun daga shugaban kasa zuwa ministoci har zuwa ga masinja. Ya dora wajibci akan su cewa dole ne su yaki cin hanci da rashawa kuma su yaki amfani da kujera domin gina kai. Na biyu kuma tsarin mulkin Najeriya sashi na 21 da 23 da 24 sun dora wajibci na kokarin gina da'a ta rike gaskiya da rikon amana. Duk irin waɗannan abubuwa idan shugaba Bola Tinubu da gaske yake yi to ya kamata a sa dariya a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahira su fiye da kwadayin duniya masu kishin ƙasa fiye da kishin kansu a nemo irin waɗannan muzakkarin mutanen a basu ƙasar nan.
To sai dai yi mai magana da yawun ofishin akanta janar na ƙasa Bawa Mokwa ya ce akanta bata bi umarnin biyan kuɗaɗen a wani asusu na daban ba.
Lokacin da akanta jara ta karbi wasiƙa daga wajen minista na humanitarian affairs Dr. Beta Edo tana umarnin ta ta biya wannan kuɗin zuwa wayansu account sai ta gaya mata cewa tsaidan wannan kuɗin ba a kantan jara yake ba za a biya ne daga ministry nata saboda haka kuma ta ba ta shawara kar ta biya zuwa account na wani sai dai account din mutanen da za su amfana daga abin da aka kayyade so bata biya ba because ba a biya daga office din akanta jara so ta bi ka'idan accounting yanda yake ne.
Abin jira a gani shine irin matakan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai dauka na ganin an warware zare da abawa a wannan batun. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu ga Hawwa ta dawo da karshen labaran duniya.
A yammacin jiya Lahadi ne jami'ai a Pakistan suka haifar da cikas ga hawayenar gizo da toshe kafar shafukan sadarwar zamani a kasar baki daya. A daidai lokacin da jam'iyyar dauraren tsohon Prime Minister kasar Imran Khan ke kaddamar da gangamin fitar da manufofi da tara kudadenta da kafafen sadarwar zamani a shirye-shiryen zaben da ake shirin gudanarwa a wata mai zuwa. An shirya gudanar da babban gangamin a kasa baki daya da niyyar tsallake shingen da gwamnati ta gitta na ganin ta dakile taron jam'iyyar ta Tahrik al-Insaf ko PTI. Wata kuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kada ta nuna cewa jam'iyyar ita ce mafi karfi a fagen siyasar kasar, yayin da tsohon Prime Minister kasar Imran Khan ya kasance mafi farin jini. Net Blogs ne zaman kanta da ke sa ido da kuma ci gaban hakokin kafofin sadarwar zamani da tsaron su da ma yadda ake gudanar da su, da jami'an PTI sun tabbatar da tsaikon a tashin farko da ma lokacin da ake gudanar da taron gangamin akan shafukan yanar gizo. A jiya Lahadi, wata majiyar tsaron Iraki ta ce an kashe mayakan kungiyar hadaka ta Hassan al-Shabi su biyu a yayin wani hari da kungiyar fafutukar kafa kasar musulunci ta IS ta dauki alhakin kai shi. Sanarwar da kungiyar ta Hasha ta fitar, wadda kafar yada labaran kasar ta Iraki ta yada, ta bayyana cewa mayakan biyu sun kwanta dama ne bayan raunuka da suka samu sakamakon mai da martani ga harin bangaren mayakan jihadi na IS a yammacin Asabar a yankin Salahuddin dake arewacin Baghdad. Wata majiyar tsaro da ta yi magana da kafar AFP da ta nemi a saka yata ta tabbatar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu, ta kuma ce mayakan na IS sun kai hari ne akan wani karamin ofishin soji da ke yankin Alzarka a bangaren arewa a daren Asabar. Hashed al-Shabi dai wata hadaka ce da ke goyon bayan wani bangare na tsohuwar rundunar sojin Iran da a yanzu ta haɗe da rundunar sojin ƙasar.
Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda kuka ji a rahoton mu na farko dangane da batun badakalar ma'aikatar kudade, wato ma'aikatar madakalar kudaden na ministan jin kan jama'a ta Najeriya, inda ta bada umarnin turawa a wani asusun banki mallakar wani mutum. Na tuntubi ministan watsa labarai na Najeriya Muhammad Idris, wanda ya fitar da sanarwar cewa gwamnati ta sha alwashin bin diddigin lamarin tare da hukunta duk wani da aka kama da aikata laifi.
To, dalili shine ana ta yawo da kafafen yaɗa labaru, musamman ma ta kafofin wato social media, cewa lalle an yi mun haddana da waɗannan kuɗaɗe na jama'a. To, duk da dai ba a riga an kai ga hujja ba akan al'amarin, abun ya damu gwamnati, lalle ne kuma a sa baki a yi magana. Saboda haka ne shugaban ƙasa ya ba da umarnin lalle a je a yi binciken wannan al'amari a kai ga magadashin gaskiyar magana, saboda a san babban mataki da za a ɗauka, saboda ita gwamnati ba ta yarda da irin wannan al'amari ba.
Kawo yanzu waɗanne irin matakai kenan za a ce an ɗauka dangane da shi wannan batun?
To, yanzu ita gwamnati tana nan ta kafa wato bincike da za a yi akan wannan al'amari. In ka dubi wannan sanarwa da aka fitar, an nuna cewa wato gwamnati tarayya ya kafa cewa lallele a je a yi bincike a gano wannan magana da ake ta yadawa shin yaya magana take, idan kuma an samu kowane ne aka samu hannunsa a ciki, to lalle dole hukuma ta yi aikin ta ɗau mataki akan kuma wane ne.
Wannan al'amari na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da binciken wata badakala a wannan ma'aikatar, wadda ake zargin tsohuwar minista a wannan wurin Sadiya Umar Faruk da aikatawa, wadda ta kunshi kusan biliyoyin naira. Ya ake ciki dangane da wannan batu?
To, kamar da ka ce ana zargi ne, to yanzu haka idan ka sani ai ma'aikatan binciken wato ta EFCC ta ba da sanarwar cewa ta gayyace ta zo ta yi bayani, kuma lalle za ta je ta yi wannan bayani. Kafin ai wannan bayani, gwamnati ba za ta ce komai ba akan wannan tukunna sai an tabbatar da menene makadusin wato gaskiya wannan al'amari. Amma dai abinda gwamnati ke son ta nuna shine ita gwamnati ba za ta yarda da kowane irin almuhadana na maganan kudaden jama'a ba da aka bada ko ai aiki ko kuma aka ajiye a ƙarƙashin su.
Wato mutane ƴan Najeriya da dama suna ganin cewa kamar har yanzu hukumomi ba su nuna kamar da gaske suke a yaƙi da cancanci da rashawa ba, la'akari da irin zarge-zarge har na fita hankali da ake samu na baya-bayan nan shine gwamnan babban bankin Najeriya wanda aka ce kwamitin bincike ya gabatar da rahoton bincikensa wanda ya nuna cewa ya zattare ko kuma ya yi almundaka ko kuma ya buɗe wasu asusun ɗaruruwan asusun ajiya na banki waɗanda ba bisa ka'ida ba da dai sauransu waɗanda kuma suka kunshi makudan kuɗaɗe. Shin menene gwamnati take yi don ganin cewa watakila ta musanta waɗannan zarge-zargen na cewa wannan ana yi ne kawai dai kamar yadda aka yi tun sannan ba ka koma jin komai ba me ake ciki ba a zuwa ana yi wa 'yan Najeriya bayani?
To ka san shi wato malam Murtala irin wannan bincike yana da wuyar sha'ani kwarai da gaske, kuma ya kamata ne a tsaya a yi bincike saboda kada a shiga haƙƙin kowa. Gaskiya ne an yi zargin shi wannan babban wato gwamnan babban bankin Najeriya, kuma har an tsare shi idan ka tuna ya dan dade a hannun hukuma, kuma sun tatsi manganu da bayanai da yawa daga hannunsa. To dole ne a je a tace wannan magana, a tabbatar da wannan magana ga gaske ta, sannan in haka ne kuma a gabatar da shi a gaban kotu. Ba zai yiwu ba mutum ya rika daukar irin wannan kudade ya tafi da su kawai a ce an kyale shi kawai tafi guri falo, ai ba zai yiwu ba. Inda ana sa ai haka, ai da ba a misali aka kama shi ba kuma aka tsare shi na tsawon lokaci dan a yi gudanar da wannan bincike ba.
Muhammad Idris kenan, ministan watsa labarai na Najeriya. Za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar a shirinmu na hantsi, kuma kada aminta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Ko da yaushe ake so kuma za a iya zuwa shafukanmu na intanet a biyoyahasa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Sarfilo Hashim da shirin ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau shirin zai duba dambarwa aure tsakanin wasu ma'aurata. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba ɗaya daga labarin da ke faruwa a gidaje tsakanin maza da mata da kan gagara sulhuntawa daga waliyyi. Kuma sai an yi da gaske dattawa ko malaman addini kan iya shiga tsakani. Irin wannan ya sa kotunan shiya ke cike da ƙayyarakin neman raba aure, inda wani lokacin akan ce a yi sulhu, amma ƙarshe sai lamarin ya ƙara rikicewa. Wata mata mai suna Hadiza Lawan da ke aure a Kifi jihar Nasarawa ta tunkari wannan shiri don buƙatar gudanar da bincike da zai kai ga raba ta da mijinta, don ta ce tana da yaƙinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata na mijinta, duk da dama ta taɓa aure gabanin nan, amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. Kwatsam ta ce aka sake dawo da auren ba da izininta ba, kuma abin da ya fi damunta shi ne yanayin ƙwayoyin halitta da kan sa haihuwar yara marasa lafiya, wato genotype, inda har wani ɗanta mai laulayi ya mutu a bayanta.
Farko dai salo ne na fito gidan mijina na farko na aure a Jos. To da aure na ya ƙare sai na dawo gida ina zaune. Da na dawo gida ina zaune sai ya gani ya ce to shi zai aura shi yayin na yi.
A nan Kefi kenan?
A Kefi, bayan na gama zawanci na na can Jos sai na dawo Kefi. To shi ne ya ce shi kuma zai aure ni. To aka yi magana ne da farko gaskiya su iyayen su ma basu da suka ce dan bai fi ƙarfin gidan shi ba, ba zan iya auren shi ba. To abin da ya yi Allah da ya riga ƙaddara sai aka yi zai auren. Da aka yi kuma aure ko daɗewa ba a yi ba, aka dinga samun matsaloli daban-daban. Ta zo na samu ciki na farko na haifi yarinya mace. To bayan na haifi yarinya mace muna nan sai auren ya ƙare. Da auren ya ƙare kuma can na koma Abuja gurin kakanni ina zaune. Sai kuma suka sake ce ai tunda na zauna har yanzu na kai shekara uku ban yi aure ba, bari a maida wannan auren. Sai kuwa na yarda ban ki ba, suka ɗaura na zauna ba tare da an sanar da ni ba fa. Na bi umarninsu na zauna. To bayan an yi hakan kuma sai ana nan kwana biyu yarinya ashe tana da lalura na sikila. Da aka je asibiti aka gane tana da shi, sai ya ce to yanzu abin da za a yi ni in je in yi family plan. In ban yi family plan ba shi fa ba zai ƙara zaman aure da ni ba. Sai ni kuma na ce to ba zan yi family plan ɗin nan ba sai dai a rabu. Gaskiyan magana kenan da na gane, sai ni ba zan yi family plan ba sai dai a rabu. Sai ya ce min to in dai ba za a family plan ba sai dai arabu na ce mishi tabbas sai dai arabu sai ya kira yayin shi guda biyu ya ce gashi abin da ke tafiya to a wannan zaman ne ana shari'a sai ya kawo takarda saki ya zo ya bayar da shi ya kini kanwa mahaifiyarmu ta karbi takarda sai ta ce ba za ta karba ba ya mika mu kani na wanda muke uba daya sai shi ya karbi takardar ta sake ni saki daya to a haka muke har yanzu shi ma din da wajen shekara uku kenan ban yi wani auren ba ina zaune saboda matsalolin da na fuskanta a gidan nan auren ma yana bani tsoro gaskiya tsakani da Allah to shine sai yanzu kuma ina zaune kawai sai aka ce wai akwai zama da za a yi muka je gidan shiyayen namu muka zauna ana zaune sai ce ba wani magana bane magana ne akan Salu da Hadiza
Salu
da Hadiza sai ya ce mahaifiyarsa ta ce ba umarni ta bar ba kuma neman yadda take yi ba a mai da auren mu kana ji ko
ina ji
to a mai da auren nan sai zan yi magana sai ce a baya bukatar magana na ce to nace amma duk da baka bukatar magana na sai na yi magana saboda akan wannan jinin namu da yazo dai shine fa musabbabin rabuwar auren nan shine suka sake koma suka mai da auren nan
wato din zuwa akwai saki biyu tsakanin ku da shi kenan
yawa akwai saki biyu
saura dama ɗaya yake ta saura
yawa to ka ji kenan yanzu akan ni na ce ban yadda ba an zauna an yi zama na ce ban yadda ba sun ce duk da aka sai na zauna an yi zama na ce ban yadda ba
mijin Hadiza mai suna Salihu wanda direba ne a jami'an Nasarawa na da wasu matan bi baya ga Hadiza kuma ya ce zai iya amincewa ya rabu da ita amma matsalar mahaifiyarsa ce ta ce ko naman jikinsa Hadiza ke ci su ci gaba da zama haka nan
abin da ya faru Hadiza dai da mahaifiyarta da mahaifiyana uwa ɗaya uba ɗaya Hadiza ta rabu da mijinta ta zo da ciki wata ɗaya muka nunan matafakin shigo gidan nan farar ciki kuma gidanki ya sani da ta ya sani har Allah ya sa ta yi watanni takwas tare da mu har ta haifi yaro har muka sa mishi suna Abdulrazak mahaifin yaron nan bai taba zuwa kofar gidan nan ba san da wa'ana ya ji a zuciyar shi kan wannan bayan Allah da dole
wato ma'ana mijinta na baya kafin aure ya ce tana da ciki kenan kamar na wata daya
to muka shigo da cikin al'amarin ne to tunda Allah ya sa muna da wahalar wa'ansu mu je ki je wajen wannan mai gida naki ki kai mishi yaro aka ce a'a ai je ne mai tajo ne ga tunda zai ga dan karan shawurin ta wa ana yi ne mijin da zai ganshi ya je har wajen uwan shi a Jos sai ya ce shi ya san da ciki kuma wa ana ya sa mai yaro suna kawai aka sa mai yaro suna yanzu yaro yana da shekara wajen 15 kenan
wato abin ne ya faru yanzu shekara 15
ina ga maka kenan so sai wa ana ya ce min to tunda gashi ni na ce ina son ta to me zai hana tunda muna son juna ba za mu aka yi aure muka samu juna biyu da ita aka sanya mayaniya a ina to na ta nemi izini na da ta su kauye gaisuwa a basa sai na mata izini na bata kudin mota sai zazzabi ya zo mayaniya mai zafi sai na dauka na kai university na Asibitin University da na kai Asibitin University sai aka kwantar da yaniya sai aka ce ai yaniya sickle cell ne sikun sai yin cito da na zo sai na dauki ragona wanda aka ce 90,000 sai na sayar ma 70,000 na treatment din yaniya sai na buga mata waya na ce to fa yaniya ba ta samu lallura ba muna asibiti ta zo sai su iyayen su likitoci suka ce min suna son ganin ta sun bukaci ganin ta na ce to suna fa son ganin ki ta zo sai ta gashe mu a asibiti muna tare da uwar gidanta sai na ce mata to sun ce farso an sun jira da ke a kan lalluran da ya sa zai yana makar an sun ce kara fara sa jini ba tun da ga lalluran da ya taso sai suka tambaye ni me ya na tafi na sanin cin musa muna asibiti kuma ai maganan tambayar da na tafi ta so ba sai dai ku sake test
ya gwada
saboda ku yawa saboda ku tabbatar da abin da ke faruwa sai da sun ba za ta yi test ba sai na nuna mata bacin rai na cin mata a yanzu kin ji son mota wahala ne akan abin da Allah ya hore mana nan ana neman abin da za mu shiga mu sake ci gaba da wahalan asibiti da ce ta san in dai maganan wani test ne da ba zai ba da aihuwa yanzu ta sa hannu na ce to shi kenan bismillah muka sake samun ɗa namiji aka same shi suna Yakubu. Mun je taso mun kama hanya zuwa asibiti, mun je an mun ga likita, mun zo Zanjana son sayan magani a bayan ta yaron Allah ya mishi rasuwa.
Hadiza ta yi yunkurin kwashe kayan ta daga gidan Saluhu amma ya tare kofa ya hana. Inda limamin da ya kulla tare da sake daura auren Malam Abubakar Sa'id ke cewa in lamarin ya ta'azzara sai dai a tafi kotu ko manyan malamai su yanke hukunci.
Lokacin da shi suka rabu da matan shi rabuwa na farko, mun yi daura aure a masallacin mu, yayansa Malam Muhammad Bello ya kawo mini magana a san cewa za a daura auren ƴansa tare da daura auren ƙaninsa. A lokacin ne aka mayar da wannan auren da ya rabu tsakanin shi da wancan matan a wannan rafatun da aka daura aure. To wannan na san cewa an dawo da auren bayan ƙarin aure, na san wannan.
Wannan ya nuna kamar so nawa wato wannan shine auren ƙarshe da aka yi kenan wanda ake wannan jayyar.
Eh to Malam Nasir, abin da sani ba ni abin da kawai na sani shine da shi Malam Bello ya zo muka zo magana daura auren ƴan rasa, yace daura auren guda biyu ne da kuma na ƙaninsa shine Malam Salu. Sai mayar da matarsa da suka taɓa rabuwa a baya, muka ce alhamdulillahi aka mayar da auren nan a lokacin su, abinda na sani kenan. Amma rabuwan su nawa aka yi, ya aka yi, wallahu alam ban san wannan ba.
Ita matar Hadiza na cewa wannan auren da aka ɗaura a matsayinta na ta zama bazawara kenan, misali kamar bata goyi bayan wannan auren ba. Shin tana da wani ƴanci a shari'ance da za ta iya ɗaukar mataki ta ce bata yadda a sake mai da aurenta ba?
A kan lokacin da aka mai da auren, an mayar da auren ne ba tare da izinta ko yardanta ba? Abin da ta faɗa, abin da ake tunani kenan ko abin da ta faɗi kenan?
Abin da ta faɗa kenan.
Eh to kaga duka wannan kuma tunda tana da waliyai. Su wali ai lokacin da za a ɗaura auren, ai ba an ɗaura auren ne ba waliyanta ba, waliyai ne suka ba da aurenta. Kuma sun gaya mana cewa da yaddanta da komai, sai da muka tambaye su shuruɗa da komai na ingancin auren da suka tabbatar da komai sa naka ɗaura wannan aure. Kaga waliyanta tun sun tabbatar mana cewa da yaddanta su ne komai. Kaga mu dole akan waliyai muka sani, ai ba ruwanmu da in an zo ɗaura aure a ce a kira mata ke kin yadda, a kira mazaura ke kin yadda. Wurin ɗaura aure ba malamai ba su ruwan da wannan da kuma shugabanni. Waliyi shi ne tabbatar da haka, kuma waliyi ya tabbatar da haka. Kaga shi kenan abin da muka dogara da shi kenan maganan waliyin aure. Shi aka sani ai. Tun da muka ce waliyi shi ne zai yi magana ko akan magana wanda zai aurar da ita ba ita ba. Ai mu ba auranmu da ita. Shi waliyi muka sani. Wallahi lafiya.
Sauraro sai a biyo mu shirin mako mai zuwa domin jin karshen wannan takaddama tare da fatan samar da maslaha tsakanin waɗannan ma'aurata kuma ɗan uwan juna. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Nasir Adamu da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarki Hashim Jamil ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
A jiya Lahadi, manyan shugabannin majalisar dokokin Amurka suka amince da kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 na dala trillion 1.6 a wata yarjejeniyar da ta tsirar da tsayuwar ayyukan gwamnati na ɗan wani lokaci a wani lokaci a cikin watan da muke ciki, cewar kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson. Johnson, wanda ɗan jam'iyyar Republican ne, ya bayyana cikin wata wasiƙa da ya aiki wa majalisar dokokin cewa gagarumin adadin ya haɗa da dala biliyan 86 da zai je ga ɓangaren tsaro, sai dala biliyan 704 na ayyukan da ba su shafi tsaro ba. A jiya Lahadin ne, ƴan takarar shugabancin ƙasar Indonesia suka gudanar da muhawara a karo na biyu kan batutuwan da suka shafi tsaro, siyasar shiyoyi da diflomasiyya. Ƴan takarar da ke burin ɗarewa kujerar shugabancin ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan tsibirai da ke yankunan ruwa a duniya a zaben da za a fafata a ranar 14 ga watan Fabrairu sun haɗa da ministan tsaro Prabowo Subianto da tsohon gwamnan tsakiyar Java Ganjar Pranowo, sai tsohon gwamnan Jakarta Enes Wandim.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ne gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau ni Murtala, wato injiniyan mu na yau Mr. Charleston, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.